sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Dalo da Niya da kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, ranar farko a watan 8, wato 1 ga watan Agusta kenan, shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce matakin diplomasiya da Rasha ta dauka don maida martanin sabon takunkuman da aka sanya mata ba zai hana Amurka ta ci gaba da kiyaye matakan tsaron ta ba da na kasashen da ke kawayenta. Yan majalisar kasar Pakistan sun zabi Shahid Kakan Abbasi a matsayin sabon prime minister kasar yau Talata don maye gurbin Nawaz Sharif. Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka da cewa an kashe gwamnan Jeka Nayika na birnin Mogadishu da 'yan kungiyar Al-Shabab suka nada.
Kanin labaran kenan. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama waɗansu jami'anta uku da ake zargi da wawushe kayan da ke gidan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan inda suke gadi.
Tuni dai aka damƙe 'yan sanda uku da ke gadin gidan waɗanda ake tuhuma da satar. Suka yi amfani da wasu dillalai suka sayar musu kayan a kasuwar tsoffin kaya ta Fantika garejin 'yan tifa da ke anguwar.
Za ku kuma ji ƙalubalen da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke fuskanta da zai iya shafar waɗanda ƙungiyar Boko Haram ta raba da muhallansu. Sai kuma shirin noma tushen arziki na Sir Filu Hashim Gumel wanda a yau.
Shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi dubi kan dalilan da ya sa filayen noma da kiwo suka yi ƙaranci, wanda da alamu shi ne musabbabin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya.
Ku kasance tare da mu, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya ce matakan diplomasiya da Rasha ta dauka don maida martanin sabbin takunkuman da aka sanya mata ba zai hana Amurka ta ci gaba da kiyaye matakan tsaronta ba da na kasashen da ke kawayenta. Da yake magana yau Talata a wata ziyara da ya kai kasar Georgia, Pence ya ce sabbin takunkuman da shugaba Donald Trump zai sanya wa hannu nan ba da dadewa ba za su nuna ƙarar cewa ayyukan da Rasha ke yi a Ukraine da kuma goyon bayan da take yi wa Iran da Syria dole ne ta canza matsayarta. Yawancin 'yan majalisar tarayya ne suka gabatar da ƙudurin takunkuman don ladabtar da Rasha a kan katsalandan da ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka wanda aka yi a shekarar 2016, yayin da kuma suka sanya sabbin takunkumi a kan Iran da Koriya ta Arewa. Rasha kuma ta maida martani ta ba Amurka umarnin ta rage yawan ma'aikatanta da suka fi 1,200 a Rasha zuwa 755. Mr. Pence na waɗannan ziyarce-ziyarcen ne a ƙasashen Turai don nuna goyon bayan Amurka ga ƙasashe ƙawayenta.
'Yan majalisar ƙasar Pakistan sun zaɓi Shahid Kakan Abbasi a matsayin sabon prime minister ƙasar yau Talata don maye gurbin Nawaz Sharif wanda ya yi murabus cikin makon da ya gabata biyo bayan wani binciken rashawa da aka yi. Abbasi, wanda tsohon ministan man fetur ne, ya daɗe yana zama ɗaya daga cikin nahanin daman Sharif. Daman an sa ran cewa ba da wata wahala ba zai yi nasara a zaben da majalisar ƙasa mai kujeru 342 wadda jam'iyyar Sharif ta Muslim League Nawaz ce ke rinjaye za ta gudanar. Ana sa ran Abbasi zai zama prime minister wucin gadi kafin kanan Sharif Shabazz, babban ministan lardin Punjab, ya lashe zaɓe cike gurbin majalisar. Amma shugabannin 'yan jam'iyyar adawa sun cicciki wannan salon siyasar akan cewa ya saba wa demokuraɗiyya. Sharif dai ya yi murabus ne bayan da wata babbar kotu a Pakistan ta gano cewa bai sanar da 'yan ƙasar kan albashin wata-wata da ya jima yana karɓa daga wani kamfani da ke Dubai ba, wanda mallakin ɗansa ne. Hukuncin na zaman wani ɓangaren binciken rashawa da ake zargin iyalansa da shi.
Wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka da cewa an kashe gwamnan Jeka Nayika na birnin Mogadishu da 'yan kungiyar Al-Shabab suka nada a wani hari ta sama da Amurka ta kai. An san Ali Muhammad Hussein, wanda kuma ake kira da Ali Jalal, da tilastawa 'yan kasuwa su ba mayakan Al-Shabab kuɗi. A wata sanarwa kan harin daga dakaran Amurka da ke aiki a Afirka, ta ce an kai harin ne da yammacin ranar Asabar, ta kuma ƙara da cewa babu farar hula ko ɗaya da ya rasa ransa. Haka kuma sanarwar ta ce harin ta sama da aka kai an yi shi ne da haɗin gwiwar dakarun ƙawancen da ke yankin a matsayin mai da martani a kan matakan da ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauka, ciki har da hare-haren da ƙungiyar ta kai kwanan nan a kan dakarun Somaliya.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa babu wata kwamacala da ke faruwa a fadar White House. Shugaban yana magana ne game da canje-canjen da ya yi a fadar tasa, inda ya naɗa wani babban tsohon hafsan rundunar sojan ƙundan bala mai ritaya Janar John Kelly a matsayin wanda zai kula da harkokin ma'aikatan fadar sajiya Litinin, don baido da tsari ga gwamnatin da ta sha fuskantar matsaloli barkatai a cikin watanni shida da kafata wajen fidda manufofin ƙasa da canjin ma'aikata da kuma ɓullar bayanan sirri ga 'yan jarida. Cikin 'yan sawo'i da naɗa Kelly, aka sallami daraktan yaɗa labaran fadar shugaban Amurka, wato Anthony Scaramucci, da sanya hannun cewa Kelly ne zai ci gaba da aikin da Ryan Prevost, wanda shi ma aka kora ba a yi ba, wato ba iyayi ba a matsayinsa na mai kula da harkokin fadar. Koran Scaramucci ta zo ne fiye da mako guda bayan yekuwa da bidirin da aka yi bayan da aka kawo shi don ya sa ido a harkokin yaɗa labaran fadar White House. Naɗa shi wannan matsayin ya girgiza ma'aikatan fadar yayin da ya yi barazanar korar duk wanda aka zarga da ba 'yan jarida bayanai a ɓoye. Amma duka da haka ba da daɗewa ba, kwarjininsa ya gushe a lokacin da ya yi wata hira da mujallar New Yorker da ake fitarwa mako-mako, inda ya yi amfani da kalaman batsa wajen yin ɓatanci a kan wasu ƙusoshin gwamnatin. Labaran duniya kenan kuka saurara. To, bari mu buɗe taskar hotonnin namu a Maiduguri, babban birnin jihar Borno, Najeriya, inda manyan hafsoshin soji suka isa yau da safe bisa umarnin mataimakin shugaban ƙasa a yunkurin gwamnati na yi wa ƙungiyar Boko Haram iyaka. Abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba ya tuntuɓi wakilinmu Haruna Dauda Biyu, wanda yake barikin sojin da ke Maiduguri, inda suke jiran bayanai daga jami'an.
Karfe 10:11 na safiya sun riga sun soko, yanzu haka suna nan suna gudanar da wani taro na sirri a tsakaninsu.
To, Malam Haruna, ko suwaye cikin manyan ƙusoshin sojan da suka iso Maiduguri?
Yawa, akwai babban hafsan soja na Najeriya. Akwai jade farko shi General Gabriel Olani Shake, wanda shi ne babban hafsan sojoji shugaban tsaro kenan baki ɗaya na Najeriya, da kuma shi General Tukur Buratai, babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya, da kuma babban hafsan sojan sama na Najeriya Sadiq Abubakar. Waɗannan ne su ne suka iso a halin yanzu. Sannan kuma akwai wakili na babban hafsan soja na mayaƙan ruwa, wadda shi bai samu isowa ba, ya turo wakili ne. Amma kusan za a ce dukkaninsu suna nan yanzu haka suna gudanar da wannan taro, wadda su kuma sai mana alƙawarin cewa idan sun gama tattaunawa za su fito su sanar da mu irin abubuwan da ya kawo su.
To, wai za su rinka zama wajen ne dindindin, koko za su rinka zuwa suna komawa Abuja?
Yawa, yanzu ma abin da muke tattaunawa mu 'yan jarida da muka tsaya muka tsare, muna jiran fitowarsu. Mun tattaɓo wannan batu a tattaunawa da muke yi na cewa za su zo su zauna ne, ko kuma za su zo ne su dinga komawa, wadda har yanzu ba mu san takamaimai ba, wadda idan sun fito za su yi mana ƙarin haske.
To Malam Haruna da ike ba zuwan su shike da muhimmanci ba sai an gansu da kayan yaki manya-manyan kayan yaki da sauran bataliyoyi da sauran su shin kun ga alamun an yirgino tankokin yaki da sauran kayakin yaki koko kawai dai manyan sojojin ne suka iso Maidugurin
eh gaskiya dai a halin yanzu dai su manyan sojojin ne muka gansu suka iso Maiduguri yanzu cewa dama ka san kamar da jihar Borno take kuma yanayin yadda wannan yanki yake akwai soja kusan ko ina har yanzu suna nan suna ci gaba da yaki dama ba wai an janye su bane amma gaskiya bisa suna da muke da wasu kananan su suka yi mana dan koki haka game da abubuwa musamman ma abin da ya shafi kamar harkokin kudaden su da ake cewa allowance wanda wasu za ka sun koka cewa sun dan ɗebi watanni kamar biyu ba a biya musu wannan kudade ba
na gwamna ga rawa ga yaki soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafara
Haruna Dauda biyu amsa tambayoyin Ibrahim Ka Almasi Garbato za ku ji cikakken ƙarin haske a shirinmu na yamma tare da kuma amsa waɗannan tambayoyi da muka nemi amsoshin su daga wurin wakilin namu kamar yadda kuka ji a wannan hira da suka yi Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama waɗansu jami'anta uku da aka girke a gidan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da ake zargi da wawushe duk bakin abin da suka iya ɗauka a gidan suka sayar a wata kasuwa da ke kusa da gidan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya aiko mana
Gidan da na tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan na Fourth Avenue ne a garin Fada ke Abuja inda yanki ne da za a ce ba hayaniya sosai a unguwar wacce tsohon shugaban mulkin sojin Najeriya General Sani Abacha ya kirkiro ta. Kakakin yan sandan na Abuja DSP Anjuguri Manza ya ce suna ci gaba da binciken kwakwaf gasatar da aka tafka a gidan. Tuni dai aka damke yan sanda uku da ke gadin gidan waɗanda ake tuhuma da satar. Suka yi amfani da wasu dillalai suka sayar musu kayan a kasuwar tsoffin kaya ta Fanteka garejin Antifa da ke unguwar. Kayan da aka sace da darajar su ta kai miliyoyin naira sun hada da allunan talabijin na bango fiye da 30 na'urorin sanyaya daki kujerun alfarma zannuwa da riguna da malafa irin ta Niger Delta da ake wa lakabi da resource control wasu kayan ma da alamu na campaign din 2015 ne dan suna dauke da sunan tsohon shugaban da alamun jam'iyyar PDP yan sandan sun dauki lokaci tun daga Maris din bara suna jiran kaya da suke cewa dillalai kyauta aka basu har dubun su ya cika na shiga gurgurin fa bayan bullar labarin na tarar da masu gadin gargajiya na layukan anguwar na ci gaba da girmama bako da nufin samun na goro kamar da zaku ji a dan sautin nan
eh yaki
daga kallo ka dawo
eh na dawo wallahi yawa to na gode fa yawa
wannan ya nuna dai in ka dan bada wani abu ka iya wucewa ba tare da samun matsala ba Idris Bilal na aiki a unguwar ya ce kuma dai ba 'yan sanda ba irin wannan sata ka iya faruwa
takeici shine su kansu wayannan masu tsaro na sa kai 'yan unguwan ba sa iya biyan su haƙoƙin su idan wata yayi ko da ma suna biyan su bai taka kariya ba dan kai wanda kake zama a unguwa ko bako ka zo zaka shiga wayannan masu tsaron unguwan suna tambayanka ranka ya dade ba ni kaza saboda albashin mu bai taka kariya ba su san ka ba su san daga na sun zo suna tambayar ka to mukaddara ka ba su wani abu na goro ta iya yiwa shigan kai ka kai wani abu na abin da zai je halaka mutanen unguwa ko kuma a cikin unguwan ka kai da ka je ka sato wani abu su ba su sani ba ka fita to kaga wannan abu ne na tada hankali
Idris Bilal shin kai mamaki da kaji an yi sata a gidan tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan
a bai zo mun da mamaki ba saboda ai gwarin fa unguwa ne na mutane kawai sun tara kudin gwamnati sun je sun sayi gidaje ba kowa sai masu gadi sun bar shi sakaka ba kowa amma yanzu kaman gidan shi na mai ta da yake zama har yanzu can ba zai iya yiwa aje ai sata ba saboda kura ma ya san gidan mai babban sanda
to kana nufin da karamar sanda ake amfani a gwarin fa kenan
a gwarin fa ai tsohon gidan shi ne tun yana mataimakin gwamnan Bayelsa kuma ba ma gida ne da ya damu zan iya cewa ya fi ma shekara biyu zai iya shekara biyu uku bai je ba kawai gida ne da sunan nashi amma dai ba gida bane da yake da zama a ciki gidan sa na can mai tamanin ne yake da zama zan iya cewa duk wanda yake ga zai iya zuwa can to dai karan kwana ne dai ina ga zai iya kai shi amma dai ba dai ya je ce zai
Rahoto ya tabbatar da tsohon shugaban Jonathan da kansa ya zo gidan da ya daina zama a cikinsa tun zamansa mukaddashin shugaban ƙasa inda ya shaida babban sufetin 'yan sanda a kasan don ɗaukar matakin da ya dace. Nasiru da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To akan wannan batu ne za mu nemi jin ra'ayoyinku a shirinmu na dare idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Bari mu rufe taskar hotonin namu da batun kula da 'yan gudun hijira da kungiyar Boko Haram ta raba da muhallansu waɗanda cibiyar kula da su ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce suna iya shiga cikin wani halin tsaka mai wuya. Ga wakilin Musulmar Muni Barma da ƙarin bayani.
‘Yan Najeriya waɗanda suka tsere wa rikicin Boko Haram wajen 200,000 ne ke hijira a yankin Difa, yayin da bazuwar wannan tashin hankali zuwa Nijar ta tilasta wa wasu dubban ‘yan ƙasar ƙaura daga garuruwansu na asali, sai kuma wasu ‘yan ƙasar Mali da ke hijira a yankin Tilaberi da Tawa a sanadiyar mamayar da ‘yan ta’adda suka yi wa arewacin ƙasar ta Mali, in ji hukumar UNHCR, wacce ta yaba da yadda hukumomi da jama’ar Nijar ke zaune lafiya da waɗannan mutane. Sai dai kuma a bayanan da suka bayar a ƙarshen wata ziyarar da suka gudanar a wannan ƙasa, manzon musamman na babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ‘yan gudun hijira Vincent Cochetel da daraktan UNHCR a nafiyar Afirka Valentin Tapsoba sun nuna damuwa akan rashin wadatattun kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar ‘yan gudun hijira, domin a cewarsu daga cikin miliyan 86 na dalar Amurka da ake bukata domin ayyukan tallafawa ‘yan gudun hijira a Nijar a wannan shekara ta 2017, miliyan 33 kacal ne suka shigo hannun hukumar ta UNHCR. Saboda haka, Valentin Tapsoba ke kiran masu hannu da shuni su agaza. Kodayake matsin tattalin arzikin da duniya ke huskanta na wani bangare na halin rashin kuɗin da UNHCR ɗin ta shiga, to amma hukumar ta ce yawaitar rigingimu a nafiyar Afirka da kuma yadda abin ke ƙara tsananta a ƙasashe irin su Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, Mali, Burundi, Sudan ta Kudu da yankin Kasai na Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ya matukar ɗauki hankalin masu hannu da shuni, mafarin tsaikon da ake fama da shi wajen bayar da isasshen tallafi domin ‘yan gudun hijira. Tashin hankali a waɗannan ƙasashe ya janyo ƙaruwar mutanen da ke gabatar da buƙatar neman mafakar siyasa a yau zuwa ƙasashen Turai. Kuma a cewar hukumar ta ‘yan gudun hijira, kashi 30 daga cikin 100 na waɗanda ke ratsawa ta Nijar kan bi ta ƙasar Libya ne domin zuwa Turai. Sai dai matsalar ita ce sukan yi amfani da hanyoyin da baƙin haure ke bi domin kewaye wa bincike, duk da cewa sun mallaki takardun zama, ji Vincent Cochetel.
Il n'est pas toujours facile pour ces gens-là de nous connaître, de nous approcher, d'approcher les autorités compétentes.
Jami'an na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ‘yan gudun hijira sun ja hankulan abokan hulɗa irin su Bankin Duniya da Bankin BAD su yunkura domin ƙarfafa hanyoyin samar da aikin yi ga jama'a, musamman a ƙasashen da ke karɓar baƙuncin ‘yan gudun hijira. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.
Lafiya uban girma kai nake. Lafiya uban girma kai
nake muke. Haka yake, to kada dai a ci afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington yana cewa karfe 11:18 na asuba. Yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumel da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka zan gabatar. An dade ana fuskantar rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya a Najeriya, inda manoma kan zargi makiyaya da kore dabbobi cikin gonakinsu suna yi musu barna. Lamarin da ya dade yana haddasa tashin hankali a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka, inda duk shekara sai an samu rahotannin tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Game da wannan batu ne shirin noma tushen arziki na wannan makon ya yi dubi kan dalilan da ya sa filayen noma da kiwo suka yi ƙaranci, wanda da alamu shi ne musababin rikicin da ake samu tsakanin manoma da Fulani makiyaya. Wakilin muryar Amurka Sunusu Adam ya yi mana dubi kan wannan matsalar, inda ya tattauna da mai martaba Lami Dan Adamawa.
Karuwar adadin yawar jama'a amfani da gandun daji don kafa manyan masana'antu da manyan gonakin noma na daga cikin dalilai da suka sa filayen noma da na kiwo suka yi ƙaranci, da ke haddasa rikici tsakanin manoma da Fulani makiyaya, wanda ya samo asali lokacin da aka kirkiro ƙananan hukumomi a shekara ta 1976, kamar yadda mai martaba Lami Don Adamawa kuma shugaban Capital Flaco na duniya Dr. Barkindo Aliyu Mustapha ya bayyana a hirar da na yi da shi.
A lokacin waɗanda aka ba shi shugabancin ƙananan hukumomi suna ganin kaman yawa sun samu yanci wajen NA wajen su sarakuna kenan za su yi abin da su ga dama to sai suka dauki matakai na rusa burtali da kuma gandun daji inda shanu suke kiwo da mai da sauran suka raba mu mutane su mai da gonaki da abin su kuma dabbobi musamman dabbobin da ke aura kaman irin su shanu mu'jiza ce Allah ta ba su na tuna hanyar da suke bi kuma daga waje in sun samu yaya za su cura mu wannan yayan wannan ilmin so saboda haka ga burtali kazo kai gona akai to kaga in sun zo suna tahowa in aka zo karshe ga gona sai su bi ciki kawai kuna ganin kaman burtali din ne su ci abin da ke ciki ba suna tsammani ciyawa ce ai ba wai shanu ba za su san wannan masara ce wannan dawa ce ko menene ba you know to irin waɗannan abubuwan su ne suka tattaru suka tattaru suka maida Najeriya abin da muke ciki haka ai fada can nan kuma waɗansu ma yan siyasa ba su taimakon abubuwa din su suke haddasa irin abubuwan nan su zuga waɗansu su tashi su je su afkama waɗansu su karkashe su su menene duk wannan ba abin nan bane
mai girma mai martaba Lamido Adama nan kasar mu Najeriya muna da kungiyoyi da dama da suke magana da yawun al'umma Fulani wasu da suke lura da yadda lamura ke tafiya suna tsammanin yawar da aka samu na waɗannan kungiyoyin shi yasa ba sa iya bin alƙibla ɗaya ko kuma su ji tsawatawa daga wurin ku da kuka zama iyaye
to wannan abin dariya ne akwai wani haduwa da muka yi muna tattauna yanda za a yi gyara waɗannan abubuwa sai wani ya faɗa kamar yanda ka faɗa nan sai na tambaye shi nace shin ba Allah ne ya yi mu duka ba yace eh to aidan Allah yana so duk sai mu musulmi kuma yana so ya yi mu kristoci duk ya maida mu kristo in ma yana so ya yi mu turawa duk ya maida mu ya yi mu turawa to Allah ma yayi abubuwa daban-daban balle ni dan adam in ce in tashi sai in maida kowa ya bi layi daya ba zai yi ba so mu tunanin wannan domin kullu a ringa wannan magana don laihi ya koma kan sarakuna ko shugabanni a ce ai su ne ba su yin wani abu bayan da zaka yi da wannan kungiyoyi ah to cikin Islam in kan kanta kungiyoyi nawa ne ake da su to shine
basarakin ya ce mutunta addinai da al'adun juna su ne manyan batutuwa da kasar Najeriya take bukata don ta ci gaba da zama kasa daya dunkulalliya
lokacin da Russia suka kafa mulkin kwaminanci sai suka ce to in muna so mu samu zaman lafiya mu zauna lafiya to dole ne mu yadda akwai bambance a tsakanin akwai na kabila akwai na addini in muka yadda da wannan na yadda kai Bahaushe ne wancan Inyamiri ne na yadda da kai ka yadda na ni to me zai kawo fada tsakanin mu amma sai kowa ya tashi ya ce sai shine ya kamata yayi kaza a kabilar shi kaza a su ne menene kaza to in dai kana kawo irin waɗannan abubuwan to ba za ka zauna lafiya ba sai ka san eh ni gani daban ne kai kuma daban amma kuma zamu hadu mu zauna wuri daya mu yi aiki tare in muka yi wannan to zamu zauna lafiya haka Soviet Union suka zauna lafiya don kabilun da ke a lokacin Soviet Union Allah kada ya san abin nan nasu amma ka taba jin an yi fadace ko wani abin nan wannan shawara da aka bayar shine suka bi no a'a Inyamiri ya ce a shi wai sai ya zama shugaban kasa to Inyamiri bai zama shugaban kasa ba me zai faru a duniya in Allah ya kawo lokacin da Inyamiri zai zama shugaban kasa dole ne ya zama shugaban kasa ba da karfi ba
ko yaya basarakin ke kallon kiraye-kiraye da matasan kudanci da arewacin Najeriya ke yi na aware shekaru 57 da ayyana samun yancin gashin kai
akwai Inyamirai shugabanni da kuma dottabai a cikin su wanda sun gani sun ji su ya kamata su yi matasan su magana mu kuma har arewa haka mu yi matasan mu magana shikenan sai ga an samu zaman lafiya to dole ne mu gano cewa akwai bambance in mun gano wannan kuma mun yarda akwai to za a zauna lafiya shine
Mai martaba Lamidan Adamawa kenan Dr. Barkin da Aliyu Mustafa a tattaunawa wasu da wakilin murya Amurka Sanusi Adamu kan hanyoyin da za a samar da zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya da ma sauran al'umman Najeriya baki daya. Masu rarra mu an muka karshen shirin namu na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu saki da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin musamman ma wakilin murya Amurka Sanusi Adamu. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya
to a gaida dan mutan Gumel kafin mu ci gaba ga wannan sako
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baroki ka ton ka hoye ba
Shin ko ka san shirin domin iyali ya shafe ka kai tsaye
kama daga neman damawa da mata a harkokin mulki.
Mata idan za mu zauna mu haɗu, mu zama tsintsiya madarin mu ɗaya, mu dunkule guri ɗaya, to dole wannan 35% da ake cewa UN ta ce a bada, sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma.
Da kare haƙin ƙananan yara,
magogo yana luwaɗe da mu, idan yayi da wannan yau gobe kuma sai yayi da wani.
Dangantakar mahaifi da ƴaƴansa,
wannan magana ta Habiba, ni isiya kuna riga na ɗaukowar raina, in zai yi ne da nama na ya bani yata.
Da rahotanni da suka shafi ci gaban iyali,
fiye da mata da maza 4000 ne suka yi rijista da hukumar Hizba ta jihar Kano karkashin shirin gwamnatin jihar Kano na aurar da zawarawa.
Gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama,
gaskiya mun yi baƙin ciki, mun yi zahi, mu a sunan iyaye, a sunan masu kare haƙƙin yara da mata, yau mace a ce an raba ta da ɗanta, ko yau ɗa an raba shi da uwar shi. Ku duba ku ga wannan abu da zahi da takaici.
Ku kasance tare da shirin domin iyali kowace Alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata su ne duniya, su ne dadi.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ta fito daga Shehu Adamu Jauni, kace jinjina ga dan majalisar tarayya mai wakiltar kanin hukumomin Rijau da Magama, wato Honorable Shehu Sale Sulo, bisa ayyukan cigaba da yake yi a wannan yankin, inda a yanzu haka ana can ana aiki babu kama hannun yaro, da fatan Ubangiji Allah ya dafa masa bisa aniyarsa ta kai wannan yanki gargaci. Assalamu alaikum VOA, muna yi wa manyan aikin hajjin bana fatan alheri wanda suka fara tashi daga Najeriya da ma na duniya baki ɗaya, da fatan za su yi wa ƙasashenmu addu'a domin samun zaman lafiya. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Suma Jamila da Fatimatu matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, cewa suka yi don Allah VOA isa mana da saƙonmu ga alhazan Najeriya, cewa suma kar su manta su yi wa ƙasarmu addu'a tunda sun san halin da ƙasar ke ciki. Da ƙashe suna roƙon Allah ya kai su lafiya ya kuma dawo da su lafiya. Salam muryar Amurka, a gaskiya jama'an yankunan ƙauyukan Maiduguri suna cikin tashin hankali da fargaba da zulmi sakamakon yadda 'yan bindiga suka tsananta kai hare-hare suna hallaka su babu gaira babu dalili. Saboda haka muna taya 'yan uwanmu na jihar Borno baki ɗaya da addu'ar Ubangiji Allah ya ba su domin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sako daga Yakuji matar Amadu Abacha Macina. Nasara, nasara dai jami'an tsaron Najeriya. Kama masu satar mutane akan hanyar Kaduna zuwa Abuja da aka yi wata babban nasara ce ga yaƙi da satar mutane. Don haka ya kamata gwamnati ta yi masu kuɗi daidai da laifin da suka yi, domin ya zame darasi ga masu irin wannan hali gaba. Sako daga Iliyasu Muhammadu Tungan Bako. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar jihar Kano da su guji zuba shara a magudanan ruwa, ganin yadda ake fama da yawaitar ambaliyar ruwa a jihar. Da fatan za a haɗa ƙarfi da ƙarfe don kawar da wannan matsala. Sako daga Aminu Kano Maida Garku da Muntari Ɗan Ma'azu Baban Khalifa.
Bubakar Junaidu da ra'ayoyinku masu saurare, kafin mu ƙarƙare ga tashin muhimman kanin labarai.
To, a takaice, wani jirgin sama a Amurka mai saukar angulu kirar UH-60 ya fuskanci matsalar na'ura da ta sa shi yin saukar da bai shirya yi ba, a lokacin da yake shawagi a kusa da garin Acin da ke lardin Nanga har a safiyar yau Talata, a cewar wani mai magana da yawon rundunar tsaron NATO. Ma'aikatan agaji sun ceto matukan da duk waɗanda ke cikin jirgin. Biyu daga cikin ma'aikatan jirgin sun sami 'yan raunuka a sanadin saukar gaggawar da jirgin ya yi, kuma ana masu jinya a wani asibitin haɗin gwiwa, a cewar kakakin.
To, a gaishe ki da kuma takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido domin rasuwar 'yarsa Hadiza, wadda ta zara sura na Asabar bayan gajerar jinya a Indiya. Allah ya rahamshe ta ya kuma ƙara dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Sai kuma gaisuwar fata alheri da fatan lafiya ga barista Yakubu Salibawa wanda ya gama da hatsari. Allah ba da lafiya ya kuma kare gaba. Yanzu a madadin Maryam Dauda da malama Julie Gresham da kuma wanda muke kira zanga-zanga, wato injiniya mu na yau alheri, ke muku fata alheri, za mu kintsaye namu mu ba da wuri domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, ga fili ga doki.